Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mawaƙi assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Idris Abdullahi Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shirin na ranar yau Juma'a 5 ga watan Mayu shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Idris da kanun labarai.
Sai Murtala, a kasar Sudan rahotanni na cewa ana ci gaba da gwamza kazamin fada birnin Khartoum, babban birnin kasar da ke waye a yau Juma'a. Duk da tsagaita bude wuta na mako guda da bangarori biyu rikici da juna suka amince. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta danganta yawan hadarurrukan jiragen kasar Rasha na baya-bayan nan a yankunan da ke kan iyaka da Ukraine da cewa zagon kasa ne daga wasu da ba a san ko su waye ba. Ministan harkokin wajen Canada ta faɗa cewa kasar na nazarin kora jami'an diplomasiyar kasar China saboda rahoton da hukumar leƙen asiri ta kasar ta bayar da cewa ɗaya daga cikin su yayi yunkurin tursasawa dangin wani dan majalisar dokokin Canada ɗan Hong Kong.
To kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni za ku ji cewa yayin da hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger suka dukufa wajen tunkarar cutar tsantsan karau a jihar Agadez. A jihar Tawa kuma wata cutar ce ta amai da gudawa musamman ga yara kanana.
Yaro ne ka kawo na likita. A ana zanna cikin layi muna jiran a kai garo. Amai ne yake da za. Jiya ne dai da marece. Anya haɗo da ne. Kafin kusayan haɗo ya bambanta da na rashin lafiya haka.
To a jamhuriyar Niger din kuma hukumar yaki da fatocin miyagun kwayoyi ta gabatar da wasu da jami'an ta suka kama da miyagun kwayoyi akan hanyar su ta zuwa kasashen Libya da Algeria. Ciki har da wani dan Najeriya da ya haɗe komishin border heroin da nufin yi wa jami'an tsaro layar zana. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirinmu na duniyar Amurka wanda Muhammadu Lalo ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
A kasar Sudan, rahotanni na cewa ana ci gaba da gwamza kazamin fada birnin Khartoum, babban birnin kasar da ke waye a yau Juma'a. Duk da tsagaita bude wuta na mako guda da bangarorin biyu da ke rikici da juna suka amince. Ya bayyana cewa dakarun Sudan da dakarun 'yan sa kai na kokarin fatattakar juna daga tsakiyar birnin Khartoum da kuma yankunan da ke kewaye da fadar shugaban kasa da headquarters sojoji. Shugaban Amurka Joe Biden ya yitar da ci gaba da tashin hankalin, ya sanya takunkumin hana duk wani dan Sudan da ke kawo cikas ga demokradiyya kasar da ke arewa maso gabashin Afirka gudanar da hada-hadar kuɗi da ke da alaka da duk wani asusu ko kadarori da ke Amurka. Tashin hankalin da ke faruwa a Sudan babban abin takaici ne, kuma cin amanar jama'ar Sudan ne a fili waɗanda ke buƙatar gwamnatin farar hula da kuma miƙa mulki ga demokradiyya, inji Biden a cikin wata sanarwa. Ya ce wannan tashin hankalin wanda tuni ya yi awon gaba da rayukan ɗaruruwan fararen hula da aka fara a cikin watan azumin Ramadan bai dace ba, tilas ne a daina. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta danganta yawan hadarurrukan jiragen kasar Rasha na baya-bayan nan a yankunan da ke kan iyaka da Ukraine da cewa zagon kasa ne daga wasu da ba a san ko su waye ba. A rahoton da aka buga a shafin Twitter ranar Juma'a, ma'aikatar ta ce hare-haren kusa sun haifar da katsewar zirga-zirgar jiragen kasa na sojin Rasha na gajeren lokaci. In ji ma'aikatar, rundunar sojin layin dogo na Rasha za ta iya dawo da layin cikin sauri. Kodayake jami'an tsaron cikin gida na Rasha za su fuskanci matsin lamba, kuma da alama zai kasance ba za su iya bada cikakken kariya ga manyan hanyoyin jiragen kasa na Rasha daga harin ba. A halin da ake ciki, Ukraine ta harbo ɗaya daga cikin jiragen ta marasa matuƙi da ke samun matsala a tsakiyar birnin Kyiv da yammacin Alhamis. Rahotanni da suka bayyana a farko daga jami'an gwamnati sun ce jirgin Bayraktar TB2 mara matuƙi na abokan gaba ne, amma daga baya rundunar sojin sama ta ce jirgin na Ukraine ne. 'Yan sandan Serbia sun ce a yau Juma'a sun kama wani da ake zargin aikata kashe-kashe na kwanaki biyu a Serbia. Mutumin da aka kama a ranar Juma'a ana zargin sa ne da harbe-harben da suka faru na ranar Alhamis, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 8 tare da raunata 14 a wani ƙauye kusa da Belgrade. Harbe-harben ranar Alhamis sun zo ne kwana guda bayan wani yaro dan shekara 13 ya bude wuta wata makaranta a Belgrade inda ya kashe mutane 9 tare da raunata 7. Kamin da aka yi na ranar Juma'a na wanda ake zargi da harbe-harben ranar Alhamis, ya zo ne bayan da daruruwan jami'an ƴan sanda suka yi ta bincike cikin dare domin neman dan bindigar da ya harbin kan mai uwa da wabi a ƙauyuka uku dake kusa da Mladenovac. An kama shi ne a kusa da birnin Kragujevac a ranar Laraba. Yaron mai shekaru 13 ya miƙa kansa bayan yayi amfani da bindigar mahaifinsa ya kashe abokan karatunsa 8 da wani mai gadi a makarantar da yake zuwa da ke Belgrade.
To an jima kadan Idris zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu. Yayin da hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar suka dukufa wajen tunkarar cutar dan sankarau a jihar Agadez. A jihar Tawa kuma wata cutar ce ta amai da gudawa musamman ga yara kanana. Wakilin mu Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani.
A lokacin da na yi sakamako a sashen duba yaran kankana a jihar Tawa na iske jerin mata da suka kai yaransu asibiti saboda wannan larurar. A nan muna tare da waɗansu uwaye mata da suka kawo yaransu a wannan asibitin.
Yaro ne mun ka kawo na likita a amazan na cikin layi muna jiran a kai gare mu. Amai ne ya kai da ba jiya ne dai da maruci anya haƙura ne kasan kusayen haƙura ya bambanta da na rashin lafiya haka wadda ba ta danganci haƙuta ba. Yanzu mun dai to likita har mu gani
ko ne yanayi na shekara ɗauko daga sanyi damana da zafi na tafi da irin tashi illa ta cututtuka ɗauko daga masassarar cizon sabro da majinar sanyi sai ciwon cutar dusa ko ta kwamballa da ke bayyana a lokacin zafi kamar yadda wani likita mai zaman kansa Major Lawali Ibrahim ke cewa.
Cututtuka da ke haddaba yara ga wanga lokacin zafi da iska da aka yi na farko dai akwai ciwo wannan na kwamball mai sawa zan jiki da kuraje ne da mayar kuraje sosai. Na biyu kuma akwai dusa ciwon dusa shi ma shi na sawa da kuraje majina zan jiki waje yara. Akwai kuma cututtuka na amai da gudana sosai da yara ka zauwa da su muna cututtukan yara ka damo yara ga wanga lokaci na tsananin zafi da iska.
Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da cutar ɗan sankarau da mata dusa suka bayyana a waɗansu yankunan ƙasar ko da yake ba su kai matsayin alloba ba. Amma Major Lawali Ibrahim na cewa gwamnatin ƙasar kan shirya alloran rigakafi a irin wannan lokaci domin daƙile wanzuwar ire-iren waɗannan cututtuka irin wannan lokaci.
Wai waɗanda rigakafi ana mu yara dama rigakafin su mun an ga doka kuma cutar dista ko gabara ma gwamnati ta yi campaign ta yi ma yara allurai shi yasa wannan cutuka sun kai dama kuma kamar su gudanawa da amai wannan yanayi na tsabtar rayuwa yanzu ga lokacin zafi akwai da kwarai abinci suna tsaro lalacewa sun mata ya kamata sun kula da tsabtar abinci da tsabtar muhalli.
A cewar Dr. Abdul Nasar na asibitin wadata a cikin garin Tawa idan ana son kaucewa waɗannan cututtukan dole ne a mayar da hankali ga tsafta.
Shi ka sun zawo da amai su ce zawo akwai zakai ciwon zawo kamar kwan cuta da wake ta na kwanan ke cewa da yare a rasa zuru sana ita ana da zakain ta wajen alurin da nuna shi shawa wani na yara wala ne shi dai abin da an muhimmanci don a amurna abu shi ne tsafta ko kenan abinci a barbar su buɗe in za a shiga duk a wanke hannuwa in aka yi fa a wanke hannuwa kuma idan aka za a ci abinci a wanke hannuwa kuma a wanke mayar hannuwa ko ko abinci in aka ɗebe shafa ko sai a samu abin karfe
shi dai wannan lokacin na raɗin zafi kan sa hukumomin kiwon lafiyar ƙasar ci gaba da amfani da kafofin sadarwa kamar rediyo da talabijin don faɗakar da al'ummar ƙasar da sa mata kandi don kaucewa kamuwa da cututtukan wannan lokaci. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga Tawa a jamhuriyar Nijar.
Sau a gaida Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma ga Idris ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Ministar harkokin wajen Canada ta faɗa ranar Alhamis cewa ƙasar na nazarin korar jami'an diflomasiyyar ƙasar China saboda rahoton da hukumar leƙen asiri ta ƙasar ta bayar na cewa ɗaya daga cikinsu ya yi yunƙurin tirsasawa dangin wani ɗan majalisar dokokin Canada ɗan Hong Kong. Ministar harkokin wajen ƙasar Melanie Joly ta ce ma'aikatarta na kiran jakadan ƙasar China zuwa ga tattaunawa domin a jaddada cewa ƙasar Canada ba za ta amince da wannan katsalandan ba. tace rahoton hukumar leƙen asiri ya nuna cewa an kai hari kan dan majalisar dokokin kasar mai ra'ayin mazan jiya Michael Chong da ƴan uwansa ƴan Hong Kong bayan Chong ya soki yadda Beijing ke keta haƙin bil'adama Chong ya suka kan yadda Beijing ke mu'amala da musulman Uyghur a lardin Xinjiang dake kasar China yace da ya kamata tuni a kori jami'in diplomasiyar daga Canada idan aka zo ga batun alakar kasar sa da Japan shugaban Korea ta Kudu Yoon Suk-yeol yana kokarin duban gaba amma idan za a yi la'akari da martanin jama'ar Korea ta Kudu hakan na da wahala idan Japan ba ta yi kokarin magance ababen da suka gabata ba shugaba Yoon a watan Maris ya dauki matakai na bai daya dan inganta dangantakar da ke tsakanin Korea ta Kudu da Japan wacce ta yi matukar raguwa a cikin shekaru da dama da suka gabata sakamakon takaddamar da ta shafi amfani da aikin tilas da Japan ta yi a lokacin mummunar mamayar da ta yi wa zirin Korea tsakanin shekarun 1910 zuwa 1945 karkashin shawarar da Yoon ya gabatar ɗan Korea da aka tilasta wa yin aikin za su samu diyya ta hanyar wata gidauniya mai zaman kanta Gidauniyar za ta samu tallafin kuɗi ne daga kamfanonin Koriya ta Kudu maimakon kasuwancin Japan kamar yadda wani hukunci na 2018 da kotun koli ta Koriya ta Kudu ta bayar Japan ta yi maraba da matakin haka ita ma Amurka wacce ta dade tana shawartar kasashen biyu da su warware sabanin da ke tsakanin su tare da yin aiki tare wajen magance kalubalen da ke tsakanin su kamar Koriya ta Arewa da China amma matakin ya fi tsanani a birnin Seoul kusan kashi 60 cikin 100 na ƴan Koriya ta Kudu na adawa da matakin da Yoon ya kawo kan Japan kamar yadda ƙuri'un jin ra'ayin jama'a suka nuna yawancin waɗanda aka tilasta wa yin aikin da iyalansu da kuma yin adawa masu saucin ra'ayi na ƙasar suna zargin Yoon da miƙa wuya ta diplomasiya suna masu cewa maimakon haka ya buƙaci a biya shi diyya da kuma neman gafara daga ƙasar Japan
Idris Abdullah Bako kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta gabatar da wasu da jami'anta suka kama da miyagun kwayoyin akan hanyar su ta zuwa kasashen Libya da Algeria. Ciki har da wani dan Najeriya da ya haɗiye kumshin hodar heroin da nufin ya yi wa jami'an tsaro layar zana. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barba ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Kwayoyin tramadol 100 da wani sabon samfurin kwayar pregabalin 500 ne jami'an hukumar Okriti suka cafke sakamakon binciken haɗin gwiwar da reshen hukumar na maraɗi da na cibiyarta da ke birnin Yamai suka gudanar ta hanyar wasu bayanan da ke nunin ana shirin shigar da su ƙasar Libya. Yan Nijar su kimanin 9 da aka gano da hannu a wannan kazamar harka ne aka gabatar wa manema labarai da wasu motocinsu 5 kakakin hukumar 'yan sanda komisar Nana Aishatu Usman Bako ta yi mana karin bayani.
Bincin tramol ɗin kun gani mun gwada muku wata sabuwa pregabalin ita da tramol kusancin aikin da suke yi ga jikin ɗan adam duka guda ne wannan kwaye kuma in sai ita daga nan wurin ita ƙasa Libya take zuwa.
Haka kuma dubun wani ɗan asalin jihar Anambra ta cika akan hanyar sa ta zuwa Algeria dauke da kumshi 53 na hodar heroin mai nauyin kilogram 1.1 da ya haɗiye da sun marbar da sau.
Irin waɗannan mutanen ne waɗanda su yanzu safarar da suke ta haɗe kwaya ce sai a haɗe kwaya in sun ka isa inda za su tafi yaƙin nan sai a ba su magani in sun ka sha sai su maido ta duka. Shi ma a cikin wani motar jigila da ya shigo ta wajen ƙwanni daga nan zai huce ya bi ta a Gadez ya huce ya kai Aljeri.
An da ya kiyasta darajar kwayoyin da aka kama akan miliyan kusan 150 na sefa waɗanda kuma ka iya lullunkawa har sau 4 idan aka shigar da su kasashen Libya da Algeria. Alkali mai shigar da kara procureur de la République Shehu Musa wanda ya ziyarci ofishin Okritis ya jinjina wa ma'aikata.
Aikin da wannan service yake yi aiki ne mai mahimmanci aiki ne mai amfanin kasanmu kun gani abin da suka kama shi yasa na zo tare da abokan aikina don ce musu muna jin daɗin aikin da suke yi kuma muna jinjina musu su ci gaba da wannan aiki. Allah ya taimaka mu Allah ya kare kasanmu.
Shugaban kungiyar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Adena Malam Ganda Salehi ya gargadi hukumomi akan batun sartar da abubuwan da doka ta tanadi yana mai cewa ta haka ne za a karya lagon masu wannan haramtacciyar sana'a.
A cikin kundi namu na yaki da miyagun kwayoyi, a duk abin da aka kama, in mela ne, in avion, in mota ne, an ka samu kwaya shiki, ya kamata kayan nan a saida su a ba 'yan sanda masu yaki da miyagun kwayoyi su sai kayan aiki. Haka nan ne, kenan da kudin kwaya shine ake yakin kwaya. To tun prokuror ya zo, muna tamani zai shi kiran mu.
Kamar yadda aka saba, hukumar 'yan sanda ta sake nana ta kiran al'umma ta ci gaba da bada haɗin kai domin cimma nasarar wannan yaki da kullumin ke bijirowa da sabbin salo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma sai a kasar Kenya, inda hukumomi a kasar suka fito da wasu hanyoyin koyarwa a yankunan karkara da ke fuskantar matsalar karancin ababen more rayuwa kamar wutar lantarki da kuma internet. Matakin da yana da manufar gane waɗannan yankunan na karkara da ke fuskantar koma baya ta hauje ilimi a kasar ta Kenya. Gasar Filu Hashin Gumer da fasarar rahoton.
Yara masu koyon karatu suna koyon darussa kan kwamfutar hannu ta makarantar firamare a Langhaley da ke gundumar Wajir ta Kenya. Suna amfani da wata manhaja mai suna M. Luga wacce ke fasara darussa cikin Turanci da Swahili, manyan harsuna biyu da ake koyarwa a Kenya zuwa wasu harsunan asali. Waɗanda suka yi girman hajar sun sanya ta akan allunan masu amfani da hasken rana don ɗaliban da ba su da damar samun wutar lantarki.
Because of that connectivity issues, we made the app.
Saboda matsalolin sadarwa, mun samar da manhajar ba tare da buƙatar layi ba, wanda ke nufin ba a buƙatar yanar gizo don samun damar yin amfani da ita. Sannan kuma muna da na'urori masu amfani da hasken rana don cajin kwamfutar hannu. Sama da kashi 70 cikin 100 na ɗalibai a arewacin Kenya suna zama a wuraren da babu wutar lantarki, wanda da farko ya haifar da babban matsala ga masu amfani da M-Luga. Amma yanzu suna iya shiga cikin sauki. Malamai sun ce manhajar ta inganta koyarwa sosai.
The initiative so far is going to help.
Shirin zai taimaka wa yaran, ya zuwa yanzu suna ƙara ƙwarewa da shi. Hakanan zai inganta shigar da yaran mu cikin sauki. Hakan zai ƙara ƙaimin hankalin yaran da sauƙaƙa ayyukan malamai. Saboda rashin kayan more rayuwa da rashin malamai a makarantu, dole ne yara arewa maso gabashin Kenya su yi koyo a cikin waɗannan yanayi. Alim Hadi ya shaida murya Amurka cewa kamfanin suna shirin kai dauki ga ɗalibai da dama a yankuna masu nisa domin su iya koyo akan yarukan su na asali.
We have piloted in the Somali language, so in the coming few months.
Mun yi gwaji a cikin yaren Somalia. A cikin 'yan watanni masu zuwa za mu kuma je sauran sassan kasar inda muke da al'umman Masai, mu kuma yi gwaji a can. Sannan kuma mu matsa zuwa Isolo da Marsabit da kuma Mandera, inda muke da al'ummomin Borana, mu kuma fara aiki. A ƙarshen wannan shekarar za mu ba da kwamfutocin hannu fiye da 3,000. Ƙungiyoyin cikin gida ko ƙungiyoyi masu zaman kansu yawanci suke ba da kuɗin kwamfutocin. A cewar UNICEF, ɗaya daga cikin muhimman ƙalubalen koyo a yankin kudu da hamadar Sahara shi ne yadda harshen koyarwa ya sha bamban da harshen uwa.
With the new curriculum now, this is the focus.
Ganin yadda ake da sabon tsarin karatu a yanzu, an mayar da hankali ne akan harsunan asali. Kuma yadda M-Luga ke samar da sauƙi a cikin ayyukan fassara, saboda lokacin da za su koya wa yara a cikin harshen su na asali, fahimtar su da samun dama suna inganta sosai. Ilimin farko ko ECD a Kenya ba abu ne da ake da shi a ko'ina ba, ko masana sun ce ƙananan hukumomi suna buƙatar sanya ƙarin kuɗaɗe a makarantu don ilimin farko kafin shiga makarantar firamare.
There are so many apps that have been
akwai manhajoji da yawa da ake amfani da su a halin yanzu. Nan gaba kaɗan, muna da niyyar sanya tsarin na'ura mai ƙwaƙwalwa. Tun suna ƙanana a cibiyoyin ECD, shirin mu shine yadda za a inganta su ta hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa, ko da a matakin aji ɗaya da biyu na firamare. Duk da ɗimbin ƙalubale ɗalibai ke fuskanta a yankunan karkara a ƙasar Kenya, sabbin abubuwa irin su manhajar M-Luga na ba da kyakkyawan fata cewa za su iya samun ilimi mai inganci kamar sauran takwarorinsu na sauran sassan ƙasar.
To Madalla, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOY Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boyhausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Sakamakon ƙuri'a jin ra'ayin jama'a da dama da aka gudanar a Amurka ya nuna cewa masu kada ƙuri'a ciki har da 'yan Democrat ba sa son shugaba Joe Biden ya sake tsayawa takara a zaben 2024. Suna masu nuni da shekarunsa a matsayin babban dalilinsu yayin da alamu ke nuni da cewa ba makawa shi ne dan takarar da jam'iyyar ta Democrat za ta tsayar. Yau batun da za mu duba kenan a shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. A makon da ya gabata shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban kasa a zaben da za a yi a baki, inda ya nuni da cewa akwai bukatar a sake zaben gwamnatinsa don ta kammala muhimman ayyukan da ta fara. Shugaban na Amurka ya bayyana shirinsa na sake tsayawa takara ne a wani talla da ya fitar a makon da ya gabata.
Freedom.
Biden kenan a cikin tallan yake cewa yanci da walwala batutuwa ne muhimmai a wurinmu Amurkawa. Biden ya nuna sha'awar tasa ta sake tsayawa ne yayin da alƙalamin ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da masu kada ƙuri'a ke nuna alamun farin jininsa na raguwa. Audrey Frederick, mazauniyar jihar Ohio ce a nan Amurka.
He's too old to be running for president.
Biden ya manyanta sake tsayawa takarar shugaban ƙasa. Ya kamata ya yi ritaya ya zauna ya huta. Sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa kashi 70 cikin 100 na Amurkawa sun bayyana ra'ayin cewa bai kamata Biden ya sake tsayawa ba, ciki har da kashi 50 na 'yan Democrat, inda fiye da rabi suka yi nuni da yawan shekarunsa. Shekarun Biden dai 80 zai kuma kammala wa'adi na biyu idan har an zaɓe shi yana mai shekaru 86.
I respect them taking a hard look at it.
Anan Biden cewa yake ina mutunta yadda suka yi zurfin tunani kan wannan lamari. Ni kaina na yi wannan tunani kafin na yanke shawarar sake tsayawa takara, kuma ina jin kaina daidai, ina kuma zumuɗin ganin hakan ta yi. Shugaba Biden dai yana tunanin cewa masu kada ƙuri'a za su yi la'akari da ayyukan da ya yi musamman wajen farfaɗo da Amurka daga annobar COVID-19, samar da ayyukan yi da kuma nasarori da ya samu a zuwan majalisar dokoki, kuma duba da cewa babu wani ƙwaƙwaran mai neman tikitin takara a jam'iyyar ta Democrat. Kusan za a iya cewa kamar ya samu ne a cewar masu sharhi kan siyasar Amurka. To kuma me yasa 'yan Democrat suka yi amanar cewa Biden shine mutumin da yafi cancanta su tsayar? Jama'a da dama na ganin amsar ita ce a tsakanin masu matsakaicin ra'ayin sauyi babu kamarsa, inda akan yi masa kallon ɗan takarar da zai iya janyo ra'ayin masu kada ƙuri'a daga jihohin Wisconsin, Arizona, Georgia da Pennsylvania. Jihohin da ake ganin su ne za su zama manuniya ga wanda zai iya nasara a zaben na 2024. Sun kuma yi amanar cewa zai iya wa 'yan Republican zarra, ko da zai kara da Donald Trump mai shekaru 76 wanda har ila yau yake fuskantar tuhume-tuhume kan zargin aikata manyan laifuka, ko kuma gwamnan jihar Florida Ron DeSantis mai shekaru 44. Julie Rodzinski mai fashin baki ce da ta kware wajen dabarun lashe zabe a bangaren 'yan Democrat.
Republican Party has drifted so far to the right and their base has become so energized.
Ta ce 'yan Republican sun karkata hankulansu wuri guda, kuma magoya bayansu suna nuna shauƙin zai yi wuya a samu wani mai matsakaicin ra'ayi da zai taka rawar gani a zaben. Ya zama dole sai sun karkata hankulansu kan ɗan takarar da zai kasance mai tsananin ra'ayin mazan jiya domin su samu nasara. Wannan kuma ba mahanga ba ce da za ta kai su ga nasara a babban zaben da za a yi a watan Nuwambar baɗi. Yanzu haka dai ya rage watanni 18 ne kafin a yi zaɓe, kuma komai zai iya faruwa tsakanin wannan lokaci, ciki har da babbar fargabar 'yan Democrat, wato yiwuwar Biden ya kamu da rashin lafiya ko kuma ya fara nuna alamu na tsananin girma. Tuni dai 'yan Republican har sun fitar da tallansu na caccakar 'yan Democrat, da suke nuna fargaba idan makomar Amurka ta kasance karkashin shugaban kasa mai rauni abinda suka ce ba taba ganin irin sa ba a tarihin Amurka. Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin na duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy da Kuswara da Julie Ladies Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Kawai gaida Mahmud Lalo kamar yadda ya faɗa da fatan za a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Wasanni a takaice.
Muna kawo muku labaran wasanni daban-daban daga yankuna daban-daban na duniya. Kwallon kafa. Zarika ruga. Kwallon kwando har da taraga ko kawa da dandan zamani da na gargajiya
wanda bai ga dandan shago bana da sauran kallo mutun yana
amma daga matakin cikin gida da na kasa har ya zuwa na kasa da kasa wasu lokutan har ma da ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan wasanni da kungiyoyi zaɓin ranku
irin kamar club irin Watford a ce ta ci mu 4-1 abu ne abun kunya kuma dama
kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirye-shiryenmu na karfe 9:30 na dare daga ranakun Litinin zuwa Asabar na kowane mako. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
A kasar Sudan, rahotanni na cewa ana ci gaba da gwabza kazamin fada birnin Khartoum babban birnin kasar da ke waye a yau Juma'a, duk da tsagaita bude wuta na mako guda da bangarorin biyu da ke rikici da juna suka amince. Ya bayyana cewa dakarun Sudan da dakarun 'yan sa kai na kokarin fatattakar juna daga tsakiyar birnin Khartoum da kuma yankunan da ke kewaye da fadar shugaban kasa da headquarters sojoji. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta danganta yawan hadarurrukan jiragen kasar Rasha na baya-bayan nan a yankunan da ke kan iyaka da Ukraine da cewa zagon kasa ne daga wasu da ba a san ko su waye ba. A rahoton da aka buga a shafin Twitter ranar Juma'a, ma'aikatar ta ce hare-haren kusan sun haifar da katsewar zirga-zirgar jiragen kasa na sojan Rasha na gajeren lokaci. In ji ma'aikatar, rundunar sojan layin dogo na Rasha za ta iya dawo da layin cikin sauri. Ko da yake jami'an tsaron cikin gida na Rasha za su fuskanci matsin lamba kuma da alama zai kasance ba za su iya bada cikakken kariya ga manyan hanyoyin jiragen kasa na Rasha daga harin ba. 'Yan sandan Serbia sun ce a yau Juma'a sun kama wani da ake zargin aikata kashe-kashe na kwanaki biyu a Serbia. Mutumin da aka kama a ranar Juma'a ana zargin sa ne da harbe-harben da suka faru na ranar Alhamis waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 8 tare da raunata 14 a wani ƙauye kusa da Belgrade. Harbe-harben ranar Alhamis sun zo ne kwana guda bayan wani yaro dan shekara 13 ya bude wuta wata makaranta a Belgrade inda ya kashe mutane 9 tare da raunata 7. Ministar harkokin wajen Canada ta faɗa ranar Alhamis cewa kasar na nazarin korar jami'an diplomasiyyar kasar China saboda rahoton da hukumar leken asiri ta kasar ta bayar na cewa ɗaya daga cikin su yayi yunkurin tirsasawa dangin wani dan majalisar dokokin Canada ɗan Hong Kong. Idan aka zo ga batun alakar kasarsa da Japan, shugaban Korea ta Kudu Yoon Suk-yeol yana kokarin duban gaba, amma idan za a yi la'akari da martanin jama'ar Korea ta Kudu hakan na da wahala idan Japan ba ta yi kokarin magance ababen da suka gabata ba. Shugaba Yoon a watan Maris ya dauki matakai na bai daya don inganta dangantakar da ke tsakanin Korea ta Kudu da Japan wacce ta yi matukar raguwa a cikin shekaru da dama da suka gabata sakamakon takaddamar da ta shafi amfani da aikin tilas da Japan ta yi a lokacin mummunar mamayar da ta yi wazirin Korea tsakanin shekarun 1910 zuwa 1945. To madalla masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakace shirin mu na yau da gobe.
sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Niger karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu da wani sabon shirin kafin mu sallama bari mu aika da sakon taya murna zuwa ga director lamuran yan jarida na farar gwamnatin jihar Sokoto dake arewacin Najeriya Alhaji Abdul Nasir Umar Abubakar Sanginna akan sabon mukamin da gwamnatin jihar Sokoto yayi masa na babban sakatare a tsarin aikin gwamnati aka kuma sakon taya murna ga Abdul Ghani Muhammad da Abubakar Muhammad da aka fi sani da Abu Dan Salama da Imamatu Wali da dai dukkan waɗanda aka yi ma wannan mukami yanzu kan a wurin duka abokan aiki musamman Idris Abdullahi Bako da Julie Ladas Gresham Murtala Faruk sanin nake fatan mu kasance lafiya.